Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. A halin yanzu ana zaman dardar a jihar Anambra, a yayin da ayyukan haramtacciyar 'yan aware Biafra ta IPOB ke ci gaba da gurgunta harkokin 'yan kudu maso gabashin Najeriya. Rahotanni sun nuna cewa 'yan siyasa a jihar na ta buya saboda tsoron 'ya'yan kungiyar, duk da cewa ana kakar zabe a jihar. Batun da shirin namu zai mayar da hankali a kai kenan a yau. To, kamar yadda na faɗa a farkon shirin cewa rahotanni daga jihar Anambra na nuna cewa 'yan siyasa a jihar na ɓuya saboda tsoron 'ya'yan haramtacciyar ƙungiyar IPOB masu neman ɓallewa daga Jamhuriyar Najeriya. Wani hali ake ciki a jihar ta Anambra? Tambayar da na yi wa wakilinmu a jihar, Titus Elekwele kenan.
Gaskiya ne haramtacciyar kungiyar 'yan aware ta IPOB ta sanar cewa ba ta son ganin duk wata mota mai alamar jam'iyyar siyasa tana yawo a cikin jihar Anambra, kuma dole ne a sassauke duka tutocin Najeriya da ke maƙalƙala a ko'ina. Saboda barazanar tasu, ilahirin jam'iyyun siyasa sun ajiye motocinsu kai hatta bankuna. Idan ka je cibiyoyin siyasa, babu wata alamar yakin neman zaɓe da za ka gani. Ba za ka ga mota mai ɗauke da alamar jam'iyya tana yawo ba. Duk inda ka je kuma ba za ka ga tutar Najeriya ba, duk an ciccire. Babu posta saboda barazana da kashe-kashen da ake yi. Babu mai so a kashe shi. Babu shakka barazanar tana yin tasiri har ma ga su 'yan siyasa. Gwamna ya faɗa cewa kashe-kashen da ake yi a jihar Anambra na da nasaba da siyasa. Suna ta cewa kashe-kashen siyasa ne, alhali su masu yin waɗannan abubuwa sun faɗa da kansu cewa su ne, kuma ba sa shakka. Amma hukumar zaɓe ta ce ba gudu ba ja da baya za a yi zaɓe. Wasu jam'iyyun siyasa sun fara yunƙurin sake fitowa, amma ba da motocinsu ba ko rigunan da ke ɗauke da alamar jam'iyya da duk sauran irin waɗannan abubuwa. Game da cewa 'yan takara sun shiga ɓuya, a gaskiya ba haka ba ne. Kawai dai ba sa yawo ne a cikin motocinsu na siyasa.
An gaida Sagir Kano Sali da fassarar kalamar Titus Elekwele, wakilinmu a jihar Anambra. To, tunda 'yan kungiyar IPOB sun hana yakin neman zaɓe a yankin, yaya 'yan siyasa ke ji? Yaya kuma suke gudanar da yakin neman zaɓen gwamnan jihar da za a yi nan da makonni biyar? Ga shugaban jam'iyyar PDP a jihar da amsoshin waɗannan tambayoyi.
Well, for other parties, I can't speak for them. I can only speak for my party. Our candidate has not gone into any hiding. Rather, our candidate is really going around making.
Eto, yanzu zan yi magana ne a madadin jam'iyyata, ba wai sauran jam'iyyu ba. Ɗan takararmu yana nan daram, yana gabatar da yakin neman a zaɓe shi, bai buya ba, ko kusa bai buya ba. Yana ci gaba da zagayawa cikin al'umma, yana neman yardar jama'a. Abu ɗaya da muka yi shi ne mun canza tsarin yakin neman zaɓenmu. Mun daina yin komai ko harkokinmu a filaye kamar da. Yanzu mukan shiga cikin unguwanni da gidaje, muna zazzagayawa domin mu bayyana mutane kudura-kuduranmu, domin su zaɓe mu. Saboda hakan ne muke ganin zai sa jama'a su zaɓe mu. Kawai dai ayyukan nasu sun sa mun canza tsarin yakin neman zaɓen namu ne, kamar yadda na faɗa maka. Muna yakin neman a zaɓe mu ne sosai da sosai. Babu wanda zai ci ayyukan 'yan kungiyar bai kawo cikas ko nakasu a harkokin zaɓenmu ba. Kuma wannan ma yana daga cikin abubuwan da muke fatan magance a idan mun karɓi mulki. Za mu tattauna da su domin shawo kan matsalar. Waɗannan abubuwa da ke faruwa na nuna rashin gamsuwar mutane ne ga ayyukan gwamnatin tarayya. Lallai akwai buƙatar tattaunawa mai zurfi da su. Akwai buƙatar a zauna da su domin a faɗa musu cewa an ji ƙorafe-ƙorafensu, kuma za a yi abin da ya dace a kai. Muna sa ran za a yi zaɓe, kuma a lura da ababen da mutane ke faɗa da yardar Allah, jam'iyyarmu za ta yi nasara. Muna amfani da wannan dama mu kira waɗannan 'yan ƙungiya ta IPOB da su sani yin zaɓen nan shi ne mafi alkhairi a gare su. Idan aka yi zaɓe, jam'iyyar da ta yi nasara za ta saurari ƙorafe-ƙorafensu, saboda haka su kwantar da hankalinsu a samu a yi zaɓe lami lafiya.
An gaida Abubakar Muhammad Usman da fassarar kalaman shugaban jam'iyyar PDP a jihar Anambra, Mr. Indubisi Mogu. To a bangaren jam'iyyar APC a jihar, na tambayi Honorable Victor Afam Ogene, daraktan yada labaran kwamitin yakin neman ɗan takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC, Sanata Andy Uba. Ina nasu ɗan takarar yake?
My name is Honorable Victor Afam Ogene. I'm the Director of Media and Publicity, Senator Andy Uba, Gubernatorial Campaign Organization. Well, yes, everybody knows the current security challenges we are facing in Anambra State.
Kowa dai ya san matsalar tsaron da muke ciki a nan Anambra, amma duk da haka muna iya kokarin mu wajen ganin cewa mun ci gaba da yakin neman zabe ba tare da hayaniya ba. Wannan ya sa muka dakatar da yawon rali saboda gudun tarzoma da kuma kiyaye lafiyar magoya bayan. Kuma ɗan takararmu yana can a hedikwatar jam'iyya da ke rukunin gidajen doka, yana ci gaba da karɓar baki da magoya baya kamar yadda ya saba. Shi rally ai ba shi bane campaign, babban campaign ai yana mazabu. Wakilanmu na mataki daban-daban suna ci gaba da yaɗa labarin campaign, kuma yakin neman zabe yana ci gaba da gudana. Ko ranar Juma'a da ta gabata mun tattauna da wakilanmu na jam'iyya guda 5-5 daga dukkanin akwatunan zabe guda 326 da muke da su a wannan jiha. Kamar yadda na faɗa a baya, muna ci gaba da amfani da wakilanmu na mazabu, kuma zuwa sati mai zuwa za mu fitar da jadawalin babban yakin neman zabe, ko muna fata kafin lokacin duk wata hayaniya za ta lafa. Shi fa campaign kawai kai kokarin gamsar da mutum ne ya yarda da kai. Akwai hanyoyi da dama, kamar yanzu ga shi za ku buga wannan maganar da muke aiki, kuma sannan mutane za su karanta, to a hakan wani zai karanta kuma ya gamsu da ɗan takarar. Mu tsoronmu rayuwar al'umma a halin da muke ciki na matsalar tsaro. Ba ma fatan abin da zai kawo asarar rayuka, muna da rahoton wasu za su tada hayaniya, amma dai akwai shirye-shirye da aka yi na tabbatar da kuma ya tafi a karbe.
Abdullahi Abubakar kenan da fassarar kalaman Victor Afam Ogene.
Al'ummar Najeriya albishirinku, ga fa dama ta samu. Sashin yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ya ƙirƙiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta 'ya'yanku baki ɗaya. Ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai riƙa zaƙulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwarku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku riƙa sauraron wannan shirin ne a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na aminiya.dailytrust.com da kuma kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com/aminiatrust da twitter.com/aminiatrust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google Podcast da Apple Podcast da kuma TuneIn Radio. Shirin daga Laraba, madubin al'umma.
Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust, kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin aminiya.dailytrust.com da kafofin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast, sai kuma ta Freedom Radio a Kano. Kuna kuma iya sauraron shirin a shafukanmu na sada zumunta, wato facebook.com/aminiatrust da twitter.com/aminiatrust. To idan ba a manta ba, shirin namu na yau ya mayar da hankali ne akan rahotannin da ke cewa 'yan siyasa a jihar Anambra na buya saboda tsoron hari daga 'ya'yan kungiyar IPOB masu neman ɓallewa daga Najeriya. Mun kuma ji halin da ake ciki a jihar. Shin me hakan ke nufi ga makomar siyasa a Najeriya? Ga abokiyar aiki na a hirarta da Dr. Kabir Sufi, masani kuma mai sharhi akan harkokin siyasa a Najeriya.
To gaskiya za a iya cewa su kansu 'yan siyasa sun wato razana da shi kirayen ita kungiyar IPOB din, a duba da watakila abin da ya faru a jihar Imo a wannan satin. Wannan watakila shi ya sa su kansu 'yan siyasa a jihar Anambra din za su shiga firgici. Abin da ya faru a jihar Imo din, an kai hari, kuma hare-haren da aka kai, abin da ofisoshin 'yan sanda da na gwamnati an kai hari gidan a ɗaya daga cikin shahararrun 'yan siyasa na jiha.
Ita wannan kungiyar ta IPOB har ta isa ta yi barazana kuma a saurare ta a yi a cire tutar Najeriya?
To gaskiya dai abin da yake faruwa a yankin, zan iya cewa kusan an bari wato kungiyar ta tana yi wa mutane barazana ba tare da an dau mataki akai ba. Kiraye-kirayensu na a zauna a gida sukan ware ranaku a wata su ce a zauna a gida, kuma har idan an fito a wasu jihohi din na wannan yankin sukan wato farma waɗanda suka fito din, har da ƙananan yara da suka fito yin jarabawar kammala aji shida na secondary an far musu a wasu jihohin, kuma babu abin da ya faru. To gaskiya wannan ne ya sa ɗin duk lokacin da suka yi barazana ɗin ta cewa ko a zauna a gida ko wani abu makamancin wannan yana yin tasiri matuƙa. Ina ganin gaskiya za a iya cewa an bari wato ƙungiyar ƙarfinta yana nema ya kai sama da yadda ake zato. Sai dai wannan yana zuwa daidai lokacin da yanzu ake faɗa cewa akwai shirin atasaye na soja da za a yi a yankin.
Yawa, kayanmu kai ga wannan bayani, dakta. Duk da cewa barazanar ta wannan ƙungiya tana tasiri a yankin akan wannan zaɓe da za a yi ranar 6 ga watan Nuwamba idan Allah ya nuna mana. Amma duk da shi hukuma INEC ta ce ba gudu ba ja da baya wannan zaben za a yi shi. Kaka kenan a cikin wani irin yanayi za a yi zaɓe?
To dama abin da ya kamata kenan a yi ya fito daga bakin ita hukumar zaɓe din. Idan har hukumar zaɓe ta faɗi wani abu da yake saɓanin abin da ta faɗa na yin aikin zaɓen, to wannan ya nuna cewa kusan gwamnati ta gaza kenan ga baki ɗaya. Kuma dukkan abin da hukumar zaɓe za ta faɗa zai kasance ya taho ne da shawarwarin jami'an tsaro. Dalilin kawai da zai hana ina ganin INEC ta ce ba za ta iya yin zaɓe ba sai dai idan shawarwarin jami'an tsaro, ko kuma idan wato lalle abubuwan sun ci tura ko jama'a sun nuna ba za su fito a yi zaɓen ba, ko kuma dukkanin wani shiri da aka yi ya wargaje. Amma idan dai ba haka ba, za a iya cewa wannan ikirarin da ita hukumar zaɓe ta yi shine dama abin da ya kamata a yi.
Yawa, dakta, a baya ka yi magana atisayen sojoji.
An faɗi cewa ita gwamnatin tarayya wato ta faɗi cewa za a yi atisaye kala uku na sojojin ƙasa a wannan yanki. To ana ganin cewa atisaye ɗin a cikin biyu ɗaya, ko dai atisaye ɗin ana za a yi shi ne da nuna cewa har yanzu akwai ƙarfi na jami'an tsaro da idan aka gwada za su iya wato ramawa. Wato kamar abin da ake cewa show of force kenan a yaren su waɗanda suke aikin tsaro. Ana ganin watakila za a cewa show of force ne, wasu kuma suna ganin cewa ai ya wuce ma show of force ɗin. A dama yawanci duk lokacin da za a yi wata fito na fito, to akan fara ne da shirin kamar atasaye ɗin. To saboda haka ana ganin cewa kamar ba wai atasayen wato nuna ƙarfi ba ne na show of force, a'a. Ana ganin cewa ai kawai fito na fito ne ma da su ɗin waɗanda suke shugabannin waɗannan ƙungiya ɗin, ko kuma su ƴan mambobin wannan ƙungiya ɗin da suke barazana ga rayukan al'umma a wannan yankin.
Dr. Kabir Sufi, masani kuma mai sharhi akan harkokin siyasa a Najeriya, a hirar shi da Halima Jumrau. Abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokan aikina Halima Jumrau da Abubakar Muhammad Usman da kuma Abdullahi Abubakar, sai editan shirin namu Sagir Kano Sali, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.